Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyin da ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku cikon tattaunawar da Grace Alheri Abdu tai da Professor Samuel Zalanga dangane da buƙatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na samun tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa mata masu juna biyu da jarirai da suka haifa suna fuskantar hatsarin kamuwa da cutuka a ƙasar Zimbabwe sakamakon taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takara masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumar nasara, kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. Shugabar da take dasawa da Beijing, Carrie Lam, ta ce fitar da wata sanarwa jiya Litinin tana cewa gwamnatinta za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar Lahadi da aka ga fitowar masu jefa ƙuri'a da ba a taɓa gani ba, wanda wata ishara ce ga Beijing. Mutane ƙalilan masu ra'ayi na cewa sakamakon ya nuna rashin gamsuwar al'umma da irin halin da ake ciki da kuma matsalar da ta daɗe a cikin al'umma, a cewar Lam. A cikin sanarwar tata ta ce gwamnati za ta saurari ra'ayoyin al'ummarta da kuma ɗaukansu da muhimmanci. Sai dai a lokacin zaben na ranar Lahadi, 'yan takarar 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da suka yi takara, a cewar kafar yaɗa labarai ta RTHK. Masu rajin kare demokuraɗiyya yanzu haka suna da iko da ƙananan hukumomi 17 daga cikin 18 bayan da a baya ba su da ko ɗaya. Yayin da 'yan asalin ƙasar Iran mazauna ƙasashen waje suke wani gangami a duniya na nuna goyon baya da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran, suna samun goyon baya daga Yahudawa 'yan Kanada mazauna ƙasashen wajen da suke ganin Tehran a zaman barazana. Ɗaruruwan 'yan Iran da suke gudun hijira sun fito wani gangamin nuna goyon baya a birane da yawa a arewacin Amurka, Turai da kuma Australia tun lokacin da zanga-zangar ta ɓarke a faɗin ƙasar ta Iran a ranar 15 ga watan Nuwamba. A ɗaya daga cikin gangamin na musamman, Iraniyawa 'yan gwagwarmaya mazauna ƙasashen waje da suke zaune a Toronto, wanda shine babban birnin ƙasar Canada, da suka shirya wannan taron tare da haɗin gwiwar Binai Berit a Canada, wata ƙungiyar kare haƙƙin Yahudawa 'yan Canada da ta shafa shekaru 144, wadda take goyon bayan babbar abokiyar hamayyar Iran Isra'ila. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kwarmatu wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomi suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare aƙalla musulmi miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Shenzhen na ƙasar. Takardun bayanan wanda ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken kwakwaf, wato ICIJ, suka samu kuma suka wallafa su, sun nuna hakikani da kuma abin da yasa ake ƙara kamfe na gangamin saka ido a siyasance da kuma al'ada a kan Uiguru, Kazakh da kuma wasu sauran ƙungiyoyin musulmai a Shenzhen. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shafe shekaru suna gargaɗin cewa China tana amfani da dabaru wajen musgunawa Uiguru da kawar da al'adarsu da kuma addinin da suka yi imani da shi, kuma sabbin takardun sun nuna ƙarara yadda hukumomi suke amfani da wata aƙida na sake ilmantarwa na gaba ɗaya jama'ar. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake bada wani jawabi da ya saba da abin da ya yi na yin canji a shugabanci a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaki da kungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. A lokacin da aka tambaye shi akan kurar sakataren sojojin ruwan Amurka ranar Lahadi wanda farar hula ne Richard Spencer, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki, amma hakan bata faru ba. Sannan a lokacin da ya bayyana ofishinsa na shugaban ƙasa tare da Prime Minister Bulgaria, ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya yanke hukunci jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya amince da takardar neman bayanai daga Majalisar Wakilan Amurka don ya ba da shaida a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alƙali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar White House daga ba da shaida. Waɗanda suka ki amincewa su ba da shaidan sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, tsohon mai ba da shawara a kan harkar tsaro John Bolton, da kuma muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a shirinmu na safe mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da Professor Samuel Zalanga, masanin halayyar ɗan Adam da ke koyarwa a Jami'ar Bethel nan Amurka, dangane da buƙatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. Alheri Grace Abdo ta tambaye shi shin ko Najeriya na buƙatar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya akan wannan aikin idan aka yi la'akari da ɗimbin arziki da take da shi.
Wannan babban magana ne kuma lokacin da na karanta jarida abin ya ban mamaki sosai, domin Najeriya akwai mutane cikakkun masu ilimi, basira da fasaha, hanyoyi da yawa wanda za su iya taimaka ma wannan yara. Wannan abu bai kamata a ce za a nemi taimako daga wajen Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Kuma ni a gani na idan ana neman a yi wani abu ne akan wannan abin, babban abin da ya kamata gwamnatin Najeriya za su damu da shi ma bayan taimakonsu yanzu shi ne: na ɗaya, adalci. Domin ni na girma a arewacin Najeriya ne, kuma kusa da wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa. Ba komai ba ne ya kawo wannan abu, adalci ne. Kar ma wani ya ce wai bala'i ne, ko wani in bala'i ne me yasa sai a Najeriya ne bala'in sai zai sauko? Ai, akwai wurare da yawa, ƙasashe da yawa, me yasa sai a Najeriya? To amma rashin adalci shi ya kawo wannan. Kuma wannan abin shi ya kamata shugabannin ƙasarmu dukansu su haɗa kai su yi tunani a kai. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu addini, an ɗauke ta ƙasa ne mai addini sosai, wato ya nuna kamar akwai tsoron Allah. Amma in ka zauna, na san akwai maganganu da yawa da mutane suke, amma mun yi nazari akan wannan abin, zaki in ka bincika za ka samu cewa ƙwaran abin da ya kawo zancen Boko Haram da hargitsin da ya tada hankalin jama'a da sauransu duk rashin adalci ne. Kuma duk abin da aka yi a Najeriya don za a iya yin ma waɗannan mutanen wasu abubuwa, Majalisar Ɗinkin Duniya za su masu wasu abubuwa, amma idan babu adalci a Najeriya, idan babu gaskiya, idan za a danne haƙƙin jama'a, ko kuma mutane 'yan ƙasa ne amma za a danne haƙƙinsu, ko kuma a hana su abin da ya kamata su biya buƙatun kansu, to irin wannan abin zai ci gaba da faruwa. Kuma in ya faru, ina roƙon mutane kar su ce wai Allah ne ya kaddara.
To kana ganin ya ne shugabancin da Najeriya ta samu a Majalisar Ɗinkin Duniya nan zai taimaka wajen inganta rayuwar musamman mutanen wannan yankin da shugaba Muhammadu Buhari yake nema a taimaka ma?
Na farin ciki da cewa ɗan Najeriya ne yake shugabantar Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu, amma bisa ga nazarin rayuwar ɗan Adam, babu wasu mutane a wasu wurare daga wasu ƙasashe da za su zo su kawo cigaba ga Najeriya. 'Yan Najeriya ne za su zauna su nutsu su tambayi kansu menene suke bukata, kuma in sun fahimci abin da suke bukata su ce suna niyya su duk abin da za su yi domin su kawo cigaba ga kansu.
Profesa Samuel Zalanga. To a yayin da tsarin kiwon lafiya na kasar Zimbabwe yake fuskantar tabarbarewa a daidai lokacin da ma'aikatan lafiya suke yajin aiki, hakan ya tilastawa wasu mata dogara ga ungunzumomi kuma suna haihuwa a cikin yanayi mara tsafta. Lamarin da masana suka ce yana jefa iyaye mata da jariransu a cikin hatsarin kamuwa da cutuka. Ga Alheri Grace Abdu da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka a Harare, Columbus Mafhunga.
Lokuta da dama akan tilastawa kananan asibitoci rufewa saboda ma'aikatan lafiya sun shiga yajin aikin neman ƙarin albashi tun a watan Satumba. Mata masu juna biyu suna zuwa wurin unguwar Zoma suna haihuwar jariransu, a cewar Esther Zinyoro Genwa, wata unguwar Zoma da ke bare ɗaya daga cikin garuruwa masu fama da talauci a Harare.
Nakan nemi duk mace mai ciki da ta zo da reza da abin ɗaure cibiya da kuma auduga. Ba wani abu mai wahala a ciki, abu ne mai sauki bayan ta haifi jinjirin. Nakan umarci uwar da ta shiga ɗaki na ta huta yayin da nake kula da wata mai haihuwa.
Zinyoro Genwa, mai shekaru 72, ta ce ta karɓi haihuwa kusan 250 a watan Nuwamba. Duk da yake ta ce dukkan mata da jariransu sun rayu, amma kuma yanayin na jefa su cikin hatsarin gaske na kamuwa da cututtuka. Haka kuma wannan alama ce ta taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar, in ji Dr. Tawanda Zokada na kungiyar likitocin ƙasar Zimbabwe.
Wow, it's a sad situation that we find ourselves in whereby women are now giving birth in a...
Lamarin ba daɗi yanda muka tsinci kanmu a yanayin da mata suke haihuwa a wuraren da ba su da kulawar tsafta. Hakan bai dace da tanadin hukumar kiwon lafiya ta duniya ba, wurin da ya cancanta a haifi yara. Wannan manuniya ce ta tsarin kiwon lafiyarmu wanda ke kan turɓar taɓarɓarewa. Mutane na neman wata mafita ta kiwon lafiya. Muna kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su yi wani abu akan wannan yanayi da gaggawa.
Call upon the responsible authorities to act on the situation with the agents that it deserves.
Likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar ta Zimbabwe suna buƙatar gwamnati ta samar da kayan aiki na zamani ga asibitoci da ɗakunan shan magani da suka taɓarɓare tare da tattalin arzikin ƙasar. Babban bankin duniya na sa ran harajin cikin gida na Zimbabwe zai yi ƙasa da kashi 7.5% a shekara ta 2019. George Guvamatanga, sakataren ma'aikatar kuɗi da cigaban tattalin arziki, ya ce Harare na sade da matsalolin sha'anin kiwon lafiya kuma gwamnati na ƙoƙarin shawo kansu.
We are very much on top of the situation within the health sector.
Hakika muna bada hankali ga yanayin bangarorin kiwon lafiya da ilimi. Muna aiki kafada da kafada da ma'aikatar lafiya domin tabbatar da samun kudade da kayan aiki isassu kamar yadda likitocin suka nema.
As required by the doctors are provided.
Yanzu haka dai mata masu juna biyu a Zimbabwe suna iya ƙoƙarinsu domin kare lafiyarsu da kuma ta jariransu.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin A Dawo Lafiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Nigeria. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira don yakan jawo masifa. Matasan Nigeria, mu daina tada hankula, mu nemi zaman lafiya a dukkan ayyuka. Ina kiran Jamilu da Jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo jana'iza. Sakon kenan daga mai neman zaman lafiya. Zaman lafiya.
To madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kammala tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar, inda zai ci gaba da mana bayani akan matakan da hukumomi ke dauka na horar da direbobin motocin jigilar mutane.
Yanzu doka ta shigo sabuwa wadda idan mutum yana son ya yi sana'a da dauki mutane ya jigila bayan ya samu lasisi akwai wani horo da za a shi. Kuma bayan wannan idan mutum zuwa gaba can cikin sana'a shi ya samu kuskure ko samu hatsari ko wasu abubuwa sun ka samu, za a mamakin a ce ga lahin da ya yi ga an hukunta shi ga kudin zabiya, a bayan kudin zabiya za a sake mayar da shi bisa banci a kwatanta mai lahin da ya yi din nan ga illar shi ga auna da cikin bidiyo ana gwada na accident ga abubuwan da Abdulkadir da ya taka ga irin illar ta ga abin da take iya kawa shi gani shi kan shirya da shi vision a sa shi ya gani shi ma a bashi horo. Bayan waɗannan dokoki da an ka sa, ka san shi firmin Niger can da firmin ne wanda in ka yi shi sai ka mutu da shi, sai ka mutu ka bar shi a duniya. Yanzu sai an ka ce to ya kamata shekara goma zuwa shekara goma wanda duk adala sisi zo a bincike lahir shi a gani yana idanun shi suna yi da kyau ko kuma yana lahir cikakka ko kuma yana shi da kyau, sannan a sake maimaita mishi wasu shekara goma. Yanzu cikin dokar da an ka sa sabuwa, yanzu firmin Niger ba firmin wani wanda sai ka mutu ka bar shi, a'a ko wace shekara goma sai ka zo an dibi lahiyar jikinka an gani idon kana yi kunan kana yi kana lahiyar cikakki, in kana cikakken lahiyar an bar ta kala sai a sake baka wasu shekara goma.
Dokar ta fara aiki?
Dokar ta fara aiki bismillah.
Yanzu a ƙarshe menene kake ganin ya kamata a yi duk a magance, menene za a yi, waɗannan irin matakai kamata a ɗauka domin magance matsalar nan ta hatsarin ababen hawa a cikin birane ko kuma tsakanin biranen ƙasar nan, watakila ma tsakanin Niger da sauran kasashe makwabta, menene matakin da kake ga ya dace a dauka?
Babban matakin da ya kamata a dauka shine ga a gashi a ci gaba da shi hankalin jama'a. Ka san kamar addini ne, ka san halal ka san haram, idan ba a tunatar maka kowane lokaci sai ka mance shi, kuma dan adam mutum ne mai mantuwa kowane lokaci sai ana shi hankalin shi ana tunatar shi, shi yasa kaga kuma ya kamata a zamba mutane yara kankana horo tun makaranta suna kanana kamin su girma su san dokokin hanya kawai sauran kasa suke yi
tun suna primary.
Tun suna primary dokan ma an sa ta cikin sabon tsari da an kai, tun suna primary za a koya musu yanda za su tahe za su ƙetare hanyoyi yanda za su ganin su za su yawo a cikin kacin gari kenan, ko da yaro ka tashi ya tashi da wannan horo na hankali, dan shi wannan horo yana ɗaya daga abin da ya kamata a yi na farko, a sha hankalin jama'a a ci gaba da waye musu kai ya ana so su gane, sannan na biyu ita doka waɗanda an ka ba amana su kula da ita su ma a bi ta sauƙaƙa kowa ya bi doka ya ana so a zauna lahiya.
Ina maganar allunan da ya kamata a sa akan hanya waɗanda ainihi su ne ke gwada wa direba cewa can idan ka tafi wuri kaza za ka yi kwana nan za ka dakata nan za ka yi,
ka san su waɗannan allunan waɗanda aka shafano da sun yalda sun akwai wanda ake rubutawa bisa akwai wanda aka zane da ake bisa hanya, akwai wadanda ake sawa bisa hanya wanda ke nuna maka ya hankali akwai kwana ko ya hankali akwai rani, to wadannan su duka kasu sun yalda san din yanzu babu su in ka diba na a cikin gari mai birane na yamai har wutar da ke nuna mutum ya tsaya ko shi huce wadda ke baka izinin ka tsaya ko ka huce yau babu ta cikin gari, dole idan ana so shi yasa kana ganin cinkoso yana yawa cikin gari, za ka ga mutum ya tashi da safe zai kame ta wurin aiki shi zai samu wajen awa guda awa da gara da rimi ya zo duk kowa ya zo ya gama wuri guda, polisi na annan suna iyakar nasu kokari suna hidda mutane inda ba polis ga wuri za ka kowa ya gama, to waɗannan kwanuka kawai allunan nan da su mutacen da sun yi rashin tun da gari karuwa yake mutane kuma karuwa suke can da lokacin da an ka sa wannan wutar an yi lissahi da motoci ba su da yawa sai a ce kowane mai mota ya zo ga rampon ya tsaya allah misali bai sai a ɗauki minti biyu ya tsaya ya jira wanga ya tsaya minti biyu a cikin wancan minti biyar, to wannan lissahin da ake an kai na da yanzu ba shi bane tsari ne wanda kamata a canza in ana so cinkoso ya rige a cikin mayan garorin sai an sake wannan pontage nan da ake yi kuma wadannan wutacin yanzu an bar yayin ciya da shi police ko kuma gendarme da a cikin daji ko police a cikin gari shi zai ba mutane hannu mutane su ce dan babu wannan wutace haka ake yanzu wadannan Carrefour ne ya kamata wannan mangama hanyoyi da rampon su ne ya kamata alisa ha mangama hanyoyi guda nawa ne a cikin game mai mangama ne idan an kalisa ha su gaba ɗaya sai a gama su a samu su wuta a gama su a kawo wata kungiya wani kamfani can daban wanda daga nesa yana dilin motoci cikin gari kana suke taya eh akwai matsala nan ne ya tare nan ya sake nan ne amma da adam bai ya shi samu ke ji hankalin su kullu ko kwanaki mai rindu su muka ce musu dole sai an dawo irin wannan tsari tun da gari ya bukata mutane motoci wanda mutane suka yawa haka motoci suka yawa dole wannan tsari shi masa yi
A nan ne muka kawo ƙarshen hira da mai duka Umar Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger. A wani sabon shirinmu na mako mai zuwa, za ku ji cewa.
A nan Nigeria, a shekaran da ta wuce, shekara na 2018 kenan, an samu hatsaruka wajen 971,741 kuma waɗannan hatsarurruka ɗin wajen mutane 5,187 sun riga mu gidan gaskiya bisa ga a kididdiga wanda mu muke da shi a hukumance kenan
shugaban hukumar road safety na jihar Niger Joel Dagwa yake bayani akan ranar kula da mutane da hatsarin ababen hawa ya ritsa da su Amma yanzu a madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger da wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridun wato sharhin jaridu daga kasar Jamhuriyar Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa matakin hanawa bakin haure ratsawa ta Niger akan hanyar su ta zuwa Turai ya jefa jama'ar yankin Agadez cikin kuncin rayuwa musamman masu sana'ar ƙetarar da ƴanci rani sakamakon rashin zuwan irin waɗannan baƙi yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da sintiri a hamadar Sahara da nufin toshe farauniyar hanyar da ake amfani da ita don ƙetarawa zuwa ƙasar Libya jaridar Le Republicain na cewa shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu ya ba da kai bori ya hau bayan da ya gane cewa ba makawa dole ne ya dakatar da gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a kasashen waje jaridar ta ce yin hakan tamkar abin nan ne da ƴan magana ke cewa ka duka wada ka tashi da tsawonka ma'ana ya kai kansa gidan sarka da zummar samun ahuwar abakan hamayya saboda haka ya zama wajibi ga magoya bayansa su rungumi kaddara Jaridar La Flam na cewa hukumar kula da kidayar ma'aikata na ci gaba da rajistar sunayen ma'aikatan da ke samun albashi daga asusun gwamnatin jamhuriyar Niger a ci gaba da binciken da aka sa gaba da nufin tantance ma'aikata na zahiri da ma'aikatan bogi ta yadda za a gano adadin kudaden da ke fita daga aljihun gwamnati a ƙarshen kowane wata da sunan albashi da kudaden allowance Jaridar ta ce ya zuwa ƙarshen makon jiya kimanin ma'aikata 8,000 ne aka yi wa rajista makonni 3 bayan kaddamar da wannan aiki. Mukargare da jaridar L'Enquêteur wacce ke cewa hukumomi a ƙasashen Jason Sahel sun yi fatali da ƴancin samun ilimin zamani sakamakon lura da yadda ake ci gaba da rufe makarantun boko saboda dalilan tsaro. Jaridar ta ce a shekarar karatun bana kawai kimanin makarantu 100 ne aka bada sanarwar rufewa a Niger yayin da ƙasar Burkina Faso ta rufe makarantu 2012 sai ƙasar Mali inda aka rufe makarantu 900 yayin da ƙasar Chadi ta rufe makarantu 2,350 matakin da ke hana wa yara 40,000 samun ilimin zamani Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tumarilla, sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Bakka Adama ne fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya, don Allah ya kamata mu san abubuwan da muke fada. Duk mai hankali kafin ya yi wata magana ya kamata ya san me yake fada, kuma akan me yake fada, shin yana da ilimin da kuma fahimtar abin da yake fada. Maganar mulki fa a tambi masu mulki, maganar addini a tambi malaman addini, maganar shari'a da adalci ko akasin haka a tambi lauyoyi da masana shari'a, maganar tsaro a tambi jami'an tsaro, haka kuma maganar lissafi, kudi, haraji, tashin dala da faduwar darajar naira, to a tambayi masana tattalin arziki.
Mai magana uku mai alhakin Haruna Gani Kainuwa bakin Allah hasada da mai rabuwar haƙƙi daga jihar Plateau. Haba, PDP ku daina yi wa Baba Buhari ƙarya, ku ce Baba Buhari zai nema takara three times. Wannan ƙarya ne na PDP. Baba Buhari mai adalci ne, baya yin haka. Ku daina yi wa Baba Buhari ƙarya. Mu ƴan Najeriya, mu kanwa ne Baba Buhari.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo, madakan Rafi-Lagos Gwamnatin Jihar Niger, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya. Maganar kuɗin ƙarin haraji ga kamfanoni ko wasu kayayyaki da ake fitar da su a Najeriya, gaskiya wannan abin zai koma ga talakawa ne. Talakawa zai shiga wata matsala. Ya kamata gwamnati ta saki nazari a kan batun kara kuɗin haraji, saboda talakawa zai saki shiga wani hali. Ga boda an rufe, komi an rufe, talaka bai da nufashi kawai. Wanda Allah ya ba su shi ne suke yi kawai, amma ba don gwamnatin ba.
To, lokaci yayi kuma da baban le zai dawo da labarai, amma a takaice.
Murtala ga labaran a takaice. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi, wanda 'yan takara masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumin nasara, kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. Shugabar da take dasawa da Beijing, Carrie Lam, ta fitar da wata sanarwa jiya Litinin, tana cewa gwamnatinta za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar Lahadi da aka ga fitowar masu jefa ƙuri'a da ba a taɓa gani ba, wanda wata ishara ce ga Beijing. Yayin da 'yan asalin ƙasar Iran mazauna ƙasashen waje suke wani gangami a duniya na nuna goyon baya da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran, suna samun goyon baya daga Yahudawa 'yan Kanada mazauna ƙasashen wajen da suke ganin Tehran a zaman barazana. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomi suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare akalla musulmai miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Xinjiang na ƙasar. Takardun bayanan, wanda ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken kwakwaf, wato ICIJ, suka samu kuma suka wallafa su, sun nuna hakikani da kuma abin da ya sa ake ƙara kamfe na gangamin saka ido a siyasance da kuma al'ada a kan Uyghurs, Kazakh da kuma wasu sauran ƙungiyoyin musulmai a Xinjiang.
To, a gaida Hafiz Baballe, da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, wato sai kuma da la'asar. Za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da mai ba da umarnin shirin Solomon Abo, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi John Ellison. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC nake muku sallama. Ma'assalam.